sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kamata su ce kai tsaye ta tashoshin FM na VOA Africa akan mita 102.5, sai radio amfani sarauniya fara'a noma download da kuma niya hawa kuma na iya samun mu Alpha Radio na kuma sun da ke kasar Ghana. Su kuma masu na'urar computer a duk lokacin da suke son kama tashar to suna iya samun mu akan voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Sare assalamu alaikum barkamu da warhaka yanzu din ma Ladan Ibrahim Ayo ne tare da Nazir Ahmed Hausawa da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muka sake dawo muku da wani sabon shirin da wannan daren a cikin wannan shirin zamu kawo muku shirin din tsaya madaurin ki daya tare da Jumai Ali sai kuma Ibrahim Kalmasi Garba da zai shigo da shirin jawabi daga dattawa Kano Murtala Faruk Sanina ya kawo mana labarin wasanni a takaice amma duk waɗannan fa sai kun ji cikakkun labaran duniya.
Sauraro assalamu alaikum. Yan bindiga sun bude wuta a yayin da ake gudanar da wani farashin sojoji a kudu maso yammacin Iran inda kimanin mutane 24 suka mutu wasu kuma 53 suka jikkata a rahoton da kafar yada labaran kasar ta bayar. Amma akwai rahotanni mabambanta akan waɗanda suka dauki alhakin harin. Amma dai kungiyar IS da kuma wata kungiya da ke kiran kanta kungiyar neman yancin Larabawa ta Ahvaz duka sun ce suke da alhakin kai wannan hari na ranar Asabar a Ahvaz da ke shiyar Khuzestan. Haka kuma akwai rashin inganci a cikin waɗansu rahotannin. Jami'ai sun ce an kashe 'yan bindigar guda biyu amma wasu jami'an daban sun ce an kama wasu da ke da alaka da harin. Tashar talabijin ta kasar ta ce maharan sun kai harin ne akan wani dabe da jami'an Iran suka taru a kai suna kallon faretin shekara da ake yi don tunawa da ranar da aka kaddamar da yakin jamhuriyar musulunci na shekarar 1980 zuwa 1988 akan Iraki. An kuma gabatar da irin wannan faretin a fadin kasar. Da yawa a cikin waɗanda suka mutu an ce mambobin dakarun musamman ne na Iran Elite Revolutionary Guards. Wani rahoton kuma ya ce wani ɗan jarida guda ya mutu. Babban jagoran addinin Islam na ƙasar Iran Ayatollah Ali Khamenei ya ce harin na ranar Asabar na da alaka da Amurka da magoya bayanta a yankin. Kuma ya umarci jami'an tsaron ƙasar da su gaggauta gabatar da waɗanda ke da hannu a cikin wannan lamari a gaban shari'a. Adadin mutanen da suka rasu a hadarin jirgin ruwa mai daukan fasinja a Tanzania da ya kife a tafkin Victoria ranar Alhamis din da ta gabata ya kai mutane 167 sai mutum guda da ya tsira da ransa. Jami'an Tanzania sun ci gaba da binciken cikin jirgin ruwan da ya kife bayan kwanaki uku a yau Asabar yayin da ake ci gaba da binciken mai janyo hadarin. Kungiyar masu binciken sun kwashe kwana guda suna ciro gawarwaki daga cikin jirgin mai suna MV Inyerere da ya nitse a yayin da ake raɗe-raɗin an yi yawa ne a cikin jirgin. An dai fara jimamin rashin na kwanaki hudu a ƙasar. Kafar dandancin labarai ta Associate Press ta ba da rahoto a yau Asabar cewa an zakulo mutum guda a raye daga cikin jirgin. Kafar labarai ta The Wire ita kuwa ce ta yi an zakulo injiniyan da ke aikin jirgin ne a kusa da injina. Ya zuwa yanzu dai ba a san halin da yake ciki ba. Labaran duniya kuke sauraro daga sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Jami'ai a jihohin Carolina ta Arewa da Carolina ta Kudu na gargadin mazauna jihohin cewar barazanar ambaliyar ruwa fa bata kare ba. Fiye da sati guda bayan guguwar Florence ta jibge ruwan sama mai karfi da iska, wacce ta yi sanadiyar mutuwar mutane 43 a jihohin na Carolina da makwabciyarta da Virginia. Gwamnan jihar Carolina ta Kudu, Henry McMaster, ya ba da gargaɗi a jiya Juma'a cewa duk da a yanzu iska ta tafi ruwa baya sauka har yanzu akwai raguwar ruwa kuma ana zaton faro mummunan lamari. McMaster ya ba da kiyasin guguwar Florence ta lalata kusan dala Amurka biliyan 1.2 inda ya kira ta da masifa mafi muni da jihar ta taɓa fuskanta a tarihin wannan zamani. Ya yi kira ga hukumomin Amurka da su gaggauta kai agajin jin kai na gwamnatin tarayya. Jami'ai jihar Carolina ta Arewa sun ce kimanin aladu 5,500 ne da kuma kimanin kaji miliyan 3,500 suka mutu sakamakon ambaliyar ruwan gami da lalata taba sigari da ta kai nauyin kilogram miliyan 57 wanda kiyasin kudinta ya kai dala Amurka miliyan 350. Shugaban kwamitin shari'a na Majalisar Dattijan Amurka Charles Grassley ya baiwa matar da take zargin dan takarar zama alkali a babbar kotun Amurka Brett Kavanaugh da neman makurita zuwa karfe 2:30 na ranar yau Asabar don ta tabbatar da ko za ta bayyana a gaban kwamitin sati mai zuwa kamar yadda jaridar New York Times ta rawaito. Jaridar ta rawaito cewar Grassley ya tura wa lauyoyin Christine Blasey Ford wasikar email da yake cewa dole ne ƴan kwamitin su saurari zargin nata da misalin karfe 3:30 na rana. Kwamitin ƴan majalisar dattijan ta baiwa Ford zuwa karfe 10 na daren Juma'a ta tsaye da magana, amma lauyoyinta suka nemi a ƙara musu kwana guda ƴan mintuna kafin wa'adin na ranar Juma'a ya cika. Grassley ya sanar da ƙarin lokacin ne a Twitter da harshe mai ban haƙuri ga Kavanaugh, inda ya ce, "Mashari'a Kavanaugh na ƙara wa Dr. Ford lokaci in tana son ta ci gaba da magana a kan bayanin da ta yi a satin da ya gabata na zama a gaban kwamitin. Idan ta tsayar da magana to za mu zauna mu saurare ta. Ina fatan ka gane ba haka nake ayyuka na ban na kwan gaba kwan baya ba."
Nasiru Ahmed Hausawa kenan ku saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na Amurka Amurka. To madalla yanzu kuma ga shirinmu na gaba tare da Jummai Ali.
Madaurin ki daya.
Masu sauraron tsintsiya madaurin ki daya, assalamu alaikum. Tare da fatar kuna nan cikin koshin lafiya da wadata, Jummai Ali ce daga birnin Washington DC nake farin cikin gabatar muku da wannan shirin da ke kokarin fadakar da jama'a muhimmancin zaman lafiya da aka ce ya fi zama dan sarki, wasu ma sun ce ya fi zama sarki. Za mu ci gaba da gabatar muku da tattaunawa da wakilin sashen Hausa Nasiru Elhika ya jagoranta da Dodo Oroji tsohon shugaban kungiyar Miyatta Allah da Mark Ammani shugaban wata kungiyar kananan kabilu akan yadda za a samu zaman lafiya musamman tsakanin makiyaya da kuma manoma. Malam Nasiru gare ka.
To amma kuma ne akwai wani abu da duk lokacin da tattauna da Fulani musamman ma makiyaya suna cewa suna da burtali da suke bi din ne. Yawanci ai Dodo Oroji kusan baka ga dauko maganan bane, an maida an yanka wajajen sun zama gonaki, wasu wajajen sun zama magaruruwa, an cinye burtali. Abinda suka ce zai jawo zaman lafiya shine a saki koda za a sake biyan ma wata diya ce a tashi mutane da suka shigo burtali a sake dawo da shi irin na da inda Fulani za su na bi.
To bari in ga ma gaskiyar magana, ai shi ya san tun shekaran da aka yi bushiya wadansu Fulanin gaba daya suka tashi ga aiki, kuma shi da yake fadin cewa an kaje cikin gari to abun kunya ne, mu yadda muka san cewa idan abun kunya ne a samu fulaci a gari ko fulatana a gari, saboda haka basu numa dai kaga basu gaje ta ba, kuma zama cikin gari basu gaje su ba, ka gane? Saboda haka mu mun san cewa dama idan ka gaba fullaci a gare to ba yadda ka so ba mijin wani ne akan je ka karasa kai dan Fulani. Saboda haka abinda nake cewa a gaskiyar magana duniyar nan zamanin da aka ware hanya ko a yanzu maganar da ake ciki, idan in gwamnatin tarayya take za ta shimfida hanya daga arewacin Najeriya har zuwa kudancin Najeriya, ne ina tabbatar maka sai fa an dosa kauce-kauce domin gudansu wuraren sun fi karfin a zuwa ce su tashi, in za mu ga yawa kanmu gaskiya kenan. To saboda haka an samu shekaru da dama da Fulanin da tun da aka yi bushiya wadansu suka tashi ga aiki.
Ga waɗanda ba su san bushiya ba, mai bushiya?
Bushiya wato wata cuta ce wanda ta zo ta kama shanu a waɗancan shekaru kamar 20 zuwa 30 da ya wuce, ta kasance za ka ga ruga gaba ɗaya ko akuya babu. a nan ne aka waye gari a yau kaga Fulani daga a samu masu na zuwa mana daga a sami masu gadi da waye numan ma wurin su dole ne suke koyo
to dodoroji ko kai ma bushiyar ce ta dawo da Abuja
wannan magana nan gaskiya ba din gaya maka gaskiya ga janye wannan maganar bushiya kaga a ka zakanta da kanta da kai magana nayi magana ka zakanta eh magana da kai ma ka ba ni can
ina bushin bayi bane
ya ka ji ai bushiya duk duniya ko a ingila ai rashin lafiya shanu bale ma afrika inda suke bada ma inda magani ma ce ake nema wani maganin wani ciwo bari in ga maka abin da a Nigeria babu jihar da take zuwa ta sau nama daga wata jiha ta kawo a Najeriya tunda Najeriya tsakanin shekarunka da shekarunan na tabbata babu shekara 15 a ciki ina da shekara 57 na tabbata kai ba ko 70 ka kai dai na shigo shekarunka ba su yi abin nan ba amma abin da nake son ka sani a Najeriya ba magana ciwon dabbobi da mutane ai yanzu ba a sankarau a Najeriya sai a ce mutane sun kare ba a yanzu cutar daga mutane magarin su da sai a ce hunda cutar da suka aka rasa kowa ba ai bai taba haruwa ga duniya duk duniya tunda ta tashi ana ciwo shanu na ciwo mutane na ciwo dabbobi na ciwo saboda haka wannan magana taka annan ba daidai take ba abinda addini ina gaya maka muhid da kabilanci a rayuwar mu karkace yanzu misali a Taraba ana cewa a ranch na kiwo a ranch din nan Taraba duk wani kabila ta zo Taraba ta iska Fulani a wurin kuma duk Najeriya babu inda ake kiwo kamar Turai irin Taraba akwai ranch din da ranch yana da saniya 5000 ba Fulani daya kuma yana ke duk wasu Afirka babu kamar ma Taraba inda ake kiwo inda zaka iska ba Fulani daya yana da saniya 1000 akwai wanda ba Fulani bane ai suna kiwo suna da gonaki suna da ranch a wurin amma me yasa za a zo wurin noma ake yi ai ba magana inda nake ce maka ba maganar noma bace ko maganar kiwo wannan wani kabilanci ne ya shigo mu a arewa wanda ba mu son junan mu ko mu ce me yasa wani zai arruki ni nan aka yi kaka na aka shi ma abin nan yayi arruki ni bai arruki ba wannan kabilanci ne kuma Najeriya ba inda take zuwa ta sau nama ko shanu su rashin lafiya wani bangare wasu bangare kamar mutane ne wani zai rashin lafiya a Kano ko rashin lafiya ta hito daga Lagos ta tsaya a can a kashe ta dissenting harkar kiwon shanu a Najeriya a wasu Afirka babu inda ya fi ba Fulani shanu saboda a Najeriya ba inda ake importing nama ba duk wani abu da ake ba importing nama ba importing raguna ba importing awaki duk Fulani addasu kuma suke ci da duk Najeriya kowa na cin nan lokacin da kace shanu suka kare a Najeriya a wajen naku kana rantsi ka taba sati daya baka ci nama ba
Maga mari Abuja duk da dina ga kana dariya amma abin da nake so na faɗa in ka kula shido da orojina ne ma yace wata kiyaya ce kawai take neman kamar kyashi ne yake kawowa ma rikice-rikice
to da tiji burin ga ma gaskiyar magana maganar kyashi arziki kowa da irin nashi a su kansu ma Fulani yanzu idan ka duba duk kyashi da rigingimun da ake na satan shanu ne wane ne kaga babu yadda za a yi su suke ganin kyashin kansu da kansu waɗanda bushiya ta cinye musu shanu su suke zuwa yanzu akwai fallakalin da Fulani yake da shi in ya zo ya sace maka shanu farare fat to wallahi idan in ya fita da shi bakake zai maida su to giyamin wane su waye suke ja ma kansu bala'i su suke ja ma kansu da kansu bala'i sannan maganar duk abin da zaka yi kai in ka tafi America ka je ka duk abin da zaka zama wallahi kai fadan Najeriya ne saboda haka maganan bakin ciki duk wanda yace maka wani kabila na jin haushin wani kabila ni nace ba haka yake ba ka gane saboda a zamantakewan mutanen Najeriya in ba dan an cusa ra'ayin addini domin ra'ayin addini ne kadai zai iya ya rikitar da lissafi kuma da zaran fa aka ce ba mu janye wannan ra'ayin addini shugabanni ba su fito suna gaya mana gaskiya ba to wallahi mun bata saboda haka maganarsa ba haka yake bane kuma idan maganar nama akwai fa wanda ko da Fulani suna cin nama ne Fulani ba sa cin nama gashi, saboda haka abun kunya ne ma idan suka sayi, in suka sayi rogo, ai muna tare da su, an haife mu tare.
To sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu, za mu gabatar da wani shirin akan yadda za a guji yada jita-jita da suke haddasa fitina. A tuna fa sai da zaman lafiya ƙasa za ta ci gaba. A madadin wakilin sashen Hausa Nasiru Elkaya, Jummai Ali daga birnin Washington DC, nake cewa a huta lafiya.
Gaida Jummai Ali sai wani satin kuma a jima da wani sabon shirin. Yanzu kuma ga Ibrahim Almasi Garba da shirin jawabi daga dattawa.
Assalamu alaikum masu saurare, barkamu da sake saduwa a wannan shirin na jawabai daga dattawa. Kamar yadda aka saba, ga gogon naku Elkaya da yadda kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shudewa.
Gwamnatin Najeriya ta dakata da shirin kafa kamfanin jirgin saman ƙasa Nigeria Air. Najeriya kuma na juyayi mutuwar mutum 100 sakamakon ambaliyar ruwa.
The grandfather, I am the father.
Okay. I am the grandfather of every politician.
Sanata Bukar Abba ya zakuɗa daga takarar siyasa, inda ya ɗaga hannun gwamna Ibrahim Gaidam don neman maye gurbin sa a majalisar dattawa.
Na declare ni kakan Yobe politics ne. Dana Governor Ibrahim Gaidam shine uban politics na Yobe, saboda haka wannan abun farin ciki ne.
Rundunar 'yan sandan Najeriya za ta biya kuratan da za su duba zaben Oshin 50,000 a tsawon kwana 10, yayin da Nasiru Gawuna ya zama mataimakin gwamnan Kano. Sarkin Arewan Bauchi da ya ture zaben yar Tinke ya ce baya hofin zartewar gwamna MA Abubakar.
MA Abubakar insha Allahu zai karisa tenwa ɗinsa na shekara 4.5 da ya rage, ya bar Musulun Katagun ya yi tenwa ɗinsa na shekara 8.
Kakakin majalisar wakilai Yakubu Dogara ya koma PDP. Nasiru da Malika Amirar Amurka daga Abuja.
To yanzu bari mu shiga zauranmu na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Yau dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawaban su ne Pastor Musa Muhammad wanda ke garin Kaduna, da kuma Sheikh Sani Isa na masallacin Waf Road shi ma a garin na Kaduna. Ga Pastor Musa.
Wannan mulkin nan na duka ne, Buhari dole ne ya sa ido. Dole idon shi ya bude ya ga irin shugabannin da yasa ya ji irin rahotannin da ake kawo akan su. Wanda bai yi da kyau da wuri-wuri ya tabbatar mashi cewa ba ka yi da kyau ga abin da mutane suke magana a game da kai. Aka canza, in bai canza ba sai a canza wani a kawo wanda zai yi ma jama'a aiki, zai masu aiki. Ana firmikiya, ana zumunci da juna, ana neman abinci. Wasu 'yan arewa su je kudu, 'yan kudu su yi arewa, 'yan gabas su yi yamma, 'yan yamma su yi gabas. To ana nan a sulmuke da ma'aikatanmu da sojojinmu, da dukkan ana nan a sulmuke, ana nan a caccakuɗi. Idan ba mu sa kyakkyawan lamiri a cikin zukatanmu ba, kar ka ga kai soja an kai ka aiki, kai daga arewa ne an ɗauke ka an kai ka ƙasar Ibo, ka ga cewa wannan ai ba ƙabila ta bane, bari in yi masa cin tashi. To Ubangiji yana ganinka, zai kakkaɓo jirginka daga can kudu ya dawo da kai arewa, kuma ka samu hukunci daidai da kai. Haka kada kai dan kudu ka tashi ka zo ƙasar Maiduguri a matsayin ka ma'aikaci. Ai kana yin aiki a ƙasa Najeriya, ba a ƙabilar ka ba, ba a ƙasar ka ba, a ƙasar mu gabaki daya. Ko ina naka ya kamata shugabanni, police ya san haka, sojoji su san haka, da sauran security duk inda suke Najeriya ya kamata su san da wannan. Musamman zan kira da shugabanni na business wannan suke duriya da wa'anda suka yi laifi da kuma tarin yawa wa'anda ba ma dalili suna nan kwakwance a fili. Ku ji tsoron Ubangiji, ku tausaya ma al'umman nan suna ƙarƙashinku sai abin da kun ka so. To babban abin da muke so ya kawo a zo a ga ɗan uwa yana cikin prison, ɗan uwa su zo da taimakon da za su ba shi, sai ku anshe kuna ci kuna kaiwa gidajen kuna ba ƴaƴanku. Ba abin da ke zo ma prison ɗin Najeriya in bayan kuli-kuli. In ba kuli-kuli kansa ya kaba, ina da tabbas ina zuwa prison na tabbatar da wannan kuli-kuli shine kawai za ka iya saye ko garin rogo. Ko garin rogo in ka sai mai kyau bai da za ku kwashe ku kai gidajen ku. To canji ake, ku canza daga mugayen halaye. Shugabanni na prison ku sa ido daga ƙananan ku ga halayen su, kuma ku gyara naku halaye manya domin ƙasar nan ta yi canji. A ce prison ba ka da ikon ka je ka ba ɗan uwanka da yake a matsala ka ba shi wani abin da zai taimaki rayuwar shi a wurin, sai a anshi sai ka sai kuli-kuli ka ba shi. Kuli-kuli ne shine dattin abincin da za a iya ba ɗan prison ya biya kai ne. In ka sai slippers ka ga ɗan prison yana taya ba slippers, ka sai slippers ka ba shi, sai ku anshi ku kai gidajen ku da matanku da ƴaƴanku kuna ɗora wanka da su. Ba ku gane ba kuna cin ku ba. A kwan a tashi ƴaƴanku ne za a juye a sa su kulisi, su ma a yi masu abin da ku kuka yi ma ƴaƴan wasu. A kwana a tashi iyayenku ne za su juye suna prison. To don haka ƙalubale ne ga kowane security da muke da shi Najeriya. Haka police ku mantawa abubuwan da muke yi haka in ba ku gyara ba haka za a yi gyara da ku. ƴaƴanku za su koma su ne ake wa cin kashin da kuke yi ma ƴan uwanku. Ina kira gare ku da babban murya ƴan uwa duk da muke Najeriya, a taru a yi ta adalci, ku ƙaunace juna, mu sa ƙauna a zukatanmu. Da ƙarshe ina so in sake kira da general. General, yanda Ubangiji ya taimake ka ya kuma sa ƙaunaka ko soyayyarka ya baka tagomashi da farin jini da dukkan al'umman Najeriya kudu da arewa gabas yamma, musamman dole ka yi tsaya ka yi tsayin daka wanda yake baccin ka ma ya zama addu'a. Zaman ka a addu'a ko a office kake zama, ka tabbatar kana ƙarƙashin Ubangiji, ka miƙa kanka ga Ubangiji. Akwai makirai in ba tare da addu'a ba za su yi maka zagon ƙasa su burma ka a cikin mulkinka, amma Ubangiji ba zai bari ba har lokacin da za ka gama mulkinka a cikin salama. Yanda za a ce an yi wani shugaba adali a Najeriya daga 2015 zuwa lokaci kaza, ga irin mulkin da ya yi na adalci wanda za a sa shi a cikin tarihin wanda ba za a guji. Wannan addu'a mu da roƙonmu ga Ubangiji ya tabbatar maka da haka.
Shi ma Sheikh Sani Isa ya ce,
assalamu alaikum jama'ar Najeriya, musamman Najeriya ta arewa. Na ce jama'a domin in haɗe musulmi da kirista da ma wanda ba musulmi ba ba kirista ba amma kuma gashi ɗan ƙasa ne, yana da haƙƙi yana da ƴanci na yayi abin da ya dace don tahiyar ƙasa da kyawo, kamar yanda kuma yana da haƙƙin ba da gudunmawar shi. A wannan ina kira ne a wannan hali da muke ciki cewa jama'a mu zauna lahiya. Shugabanni suna da haƙƙi na tabbatar da zaman lahiya, amma mu ma ƴan ƙasa talakawa mutanen gari muna da namu haƙƙi da ke wuyanmu ko ko nauyi da ke wuyanmu na ƙara tabbatar da zaman lahiyar nan. Malamai da nasu, sarakuna na da nasu, shugabannin kabilu da shugabannin al'umma duka kowa na da nashi haƙƙi na abin da zai ma'ana, yana da aikin da zai a samu zaman lahiya ya karhafa. Kuma mun gaya muku a wancan lokaci muka ce an samu wani yanayi na siyasar ƙasar nan da ya gwada alhamar gyaruwa. To kaga irin wannan muke so ƴan Najeriya su farka su waye, ɗan arewa ne ɗan kudu ne ɗan ina ne duk ba shi ne matsala ba. To kaga wannan ya nuna ana neman a dawo da siyasa irin ta da ta lokacin Sardauna wanda zai yi ministocin shi su Sunday Awoniyi, kirista Bayarabe ya yi ministocin shi su ga sunan wanda ba zan turo sunansu ba, wanda duk kiristoci ne amma ya ga cewa tunda suna aiki kuma za su yi ake bukata to sun cancanci su zama ministoci a ƙarƙashin shi duk da cewa shi musulmi ne. To don Allah ku ci gaba da faɗin magana mai kyau. Yanzu gashi mun zo wani lokaci na ana ƙoƙarin a tace kuɗaɗen da wasu suka ɗebe ba akan daidai ba akan dacewa ba, to wannan harka ta tace kuɗaɗe ko amsosu. Malaman musulunci suna da ra'ayi iri biyu, ma'ana suna da fahimta iri biyu. Wasu suna cewa a'a a ja layi a ce ban da gaba dai, nan abin da ya faru ba a kyale shi. Wasu malaman musulunci suna da irin wannan tunanin. To amma wasu malaman musulunci wanda ni nahi yarda da ra'ayinsu da fahimtarsu suna cewa a'a ai akwai ka'ida a cikin musulunci da ake kiranta raddul mazalim. Me raddul mazalim? Amma da dukiyoyi ko haƙƙoƙi waɗanda aka zalunta zuwa ga masu shi. To tunda wannan kuɗaɗe an ware su ne dama don ƙasar Najeriya, don yi ma ƙasar Najeriya aiki da hidima, don yin abin da zai tabbatar da tsaro da zaman lafiyar ƙasa, to in an anso wannan kuɗi ai ko daidai ne. Wannan shi ne magana.
To nan muka kammala wannan shirin na wannan karan, sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana.
To madalla Allah ya kai mu wani satin Ibrahim Kalmasi, har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murar Amurka da kenan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba, wato wasanni a takaice.
Wasanni a takaice.
Tilastawa hukumar kwallon kafa ta kasar Gabon daukar laifin bayyana Pierre Francois Aubameyang a zaman daya kocin kungiyar kwallon kasar ba tare da kai karshe akan zancen da shi ba. A ranar Alhamis da ta gabata ne hukumar ta bada sanarwar cewa Aubameyang tare da wani tsohon dan wasan kasar Daniel Cousin za su yi aikin haɗin gwiwa na horar da 'yan wasan kasar. To sai dai kuma ɗansa Pierre-Emerick da ke taka leda a kungiyar Arsenal ya fito a shafukan sadarwa na intanet yana Allah wadda ya da wannan sanarwa, inda ya ce mahaifinsa ma ko lafiya ba ya da, balle har a kai ga cimma yarjejeniyar zai yi aikin. To sai dai hukumar kwallon ta Gabon ta ce ta yi wannan sanarwa ne da kyakkyawar manufa, biyo bayan tattaunawa da aka yi da shi Aubameyang tsoho, kazalika da kuma matsin lamba da ma'aikatar wasannin kasar ke yi na gaggauta samun sabon koci kafin ranar Laraba mai zuwa. Hukumar kwallon kafar Afrika wato CAF ta dakatar da alkalin wasa dan kasar Gini Baba Leno daga dukkan lamuran wasannin kwallon kafa har na tsawon shekaru 10. An dauki wannan matakin ne wanda ya soma aiki nan take, biyo bayan samun sada laifin karbar rashawa ta kudi $500, kamar yadda dan jaridan nan na kasar Ghana ya dauki hoton bidiyon sa a sirce. Alkalin wasan Leno ya tabbatarwa kwamitin ladabtarwa na hukumar ta CAF cewa shine dai a hoton bidiyon nan da aka gani yana karban kudi. A watan Yulin da ya shige, hukumar ta CAF ta ladabtar da alkalan wasa har 22, ciki ko har da hukuncin dakatarwa iyakar rai ga dan kasar Kenya Aden Marwa, wanda har an sanya shi a jerin sunayen waɗanda za su yi alkalancin gasar cin kofin duniya da aka kammala bana a kasar Rasha. Shahararren dan wasan Barcelona Lionel Messi ya kasa samun shiga cikin 'yan takara uku na ƙarshe da lambar gwarzon dan ƙwallon duniya na bana karon farko a cikin shekaru 6. To amma kuma Messi ya tabbatar da cewa zai halarci bikin bada lambar ta zakaran ƙwallon duniya da za a gudanar GB Litinin a birnin London, duk da cewa ya san baya cikin 'yan takarar. Wannan ne karon farko da Messi, wanda ya lashe lambar ta gwarzon dan ƙwallon duniya har sau 5, zai halarci bikin alhali baya cikin 'yan takara uku na ƙarshe. 'Yan takarar uku na ƙarshe da za su fafata lashe lambar ta bana sun hada da mai rike da kambin wato shahararren dan wasan Juventus Cristiano Ronaldo da dan wasan Real Madrid Luka Modric da kuma dan wasan Liverpool Mohamed Salah. Murtala Faruk Sanyinna, muryar Amurka a Sokoto, Nigeria.
To da wannan muka so ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai, amma wannan karan takaice.
Yan bindiga sun bude wuta a yayin da ake gudanar da wani farashin sojoji a kudu maso yammacin Iran, inda kimanin mutane 24 suka mutu, wasu kuma 53 suka jikkata a rahoton da kafar yada labaran kasar Iran din ta bayar. Amma akwai rahotanni mabambanta akan waɗanda suka dauki alhakin harin. Kungiyar IS da kuma wata kungiya da ake kiranta kungiyar neman yancin Larabawa ta Ahvaz duka sun ce su ne suka dauki alhakin kai wannan hari na ranar Asabar a Ahvaz da ke shiyar Kazakhstan. Haka kuma akwai rashin inganci a cikin waɗansu rahotannin. Jami'ai sun ce an kashe 'yan bindigar guda biyu, amma wasu jami'an daban sun ce an kame wasu biyu da ake da alaka da harin. Adadin mutanen da suka rasu a hadarin jirgin ruwa mai daukan fasinja a Tanzania da ya kife a tafkin Victoria ranar Alhamis din da ta gabata ya kai mutane 167, sai mutum guda da ya tsira da ransa.
To madalla, da takaitattun labaran mu kawo karshen shirin gaba ɗayan sai gobe safi ku zo su abokan aikin mu da wani sabon shirin, ciki ko har da shirin zabe ko na wannan kan shirya kuma na gabatar. Yanzu Amadun Kwaro kuwa nan sashin Hausa musamman Nazir Ahmed Hausawa wanda ya taimaka min gabatar da shirin sai Sulaiman Abu wanda ya bada umarni da injiniyan mu ka ni Ladan Ibrahim a yau ke cewa kwana lafiya mutum mu kar sauran lafiya. Alhamdulillah.